بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول يا الله من كيد يساك هذا مو عون سافية أصبر أشرن له لقوة الرجب إجر المرضو صلى الله عليه وسلم أدبو إليه بلي ثلاثين دليوم wanda daidai da 25 ga watan 6 shekara ta 2011 ta miladiya. Har yanzu ci gaba da karatun mu na littafin Fuqawatun ila Sa'ada. A yau za mu dora kan abin da muka tsaya a kansa makon da ya gabata. Malamin yana magana akan sadaka da falalarta da kuma muhimmancin wato ba da ita da amfanin da take da shi. A ce mutum shi mai ba da sadaka ne da abubuwa dai da dama da malamin ya ambata mana. A ƙarshe inda muka tsaya shi ne inda ya kawo mana hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam, wa man kana min ahli sadaqati du'iya min babin sadaqa, cewa bayan kasancewa sadaka kariya ce tsakanin bawa da wuta, kuma sannan mutumin da yake ikhlasi yake boye sadakarsa zai shiga ƙarƙashinta a matsayin inuwa ranar tashin alƙiyama. Sannan kuma wajen shigarsa aljanna za a kira shi ya shiga ta ƙofa ta musamman da aka buɗe ta ko aka yi ta domin waɗanda suke ba da sadaka, wato ba wanda zai shiga ta wannan ƙofar sai masu ba da sadaka. Nan ne muka tsaya ko? Ya ɗora yake cewa as-sadaqatu tarfa'u al-bala'a, ita sadaka tana ɗauke bala'i. Ma'ana idan Allah ya jarrabi mutum da wani bala'i da wata musifa da wata damuwa, to in shi mai ba da sadaka ne Allah na ɗauke masa wannan bala'i. Wa tanfariju biha bi'iznillah al-kurubu, damuwa iri-iri, abubuwan tashin hankali sukan warware da izinin Allah saboda dalilin ba da sadaka. Qala ibnul qayyim, malam ibnul qayyim yana cewa lis-sadaqati wal-ihsani, ba da sadaka da kyautatawa mutane kenan wajen mu'amala. Yau ka ba da wannan ka taimaka da wannan mabukaci na cikin hali marar daɗi, ka taimaka masa ka yaye masa damuwarsa, to yin wannan abun akwai yace yana da ta'sirun ajibun, yana da wani tasiri da abun mamaki fi daf'il bala'i, wajen kawar da musifa. Idan mutum ma'ana ya saba ba da sadaka to musifa ma takan kauce ba ta zuwa wurinsa. Shi ne ma'ana abubuwan da aka kaddara za su zo masa daga cikin abin da Allah ya rubuta ko ya umarci mala'iku su rubuta masa na yau da kullum, to Allah na iya shafe su ya kuma wato kawar da su, ba za su same shi ba saboda ya ba da sadaka. Kuma da ba da sadakar da wancan shafewar duk yana cikin abin da Allah ya rubuta a lauhil mahfuz. Yace wa daf'il aini tana da kuma tasiri haka mai ban mamaki wajen kawar da kambun baka, yadda muke faɗa da Hausa, shi ake ce ma al'ainu. Aini wani abu ne wanda Allah maɗauki ya halice shi a cikin mutane. Akwai wasu mutane na jin mun sha maganar waɗanda Allah maɗauki ya sa musu wani abu, idan suka kalli abu kuma ya ba su sha'awa, ba su ambaci Allah ba, ba su yabi abun ba, to sai wata musifa ta samu wannan abu. Shi ne abun Bahaushe yake cewa maita ko? Duk da dai akwai bambanci tsakanin ainu da maita. Maita yana da tana tafi alaka da wani abu na sihiri-sihiri. Ainu kuwa wani ma bai san yana da shi ba, inda ya kalli abun kuma ya bashi sha'awa, kuma bai ce ma sha Allahu tabarakallah ba, ko bai wa abun addu'a ko yabo na alheri ba, to sai ka ga wani abu na musifa ya samu wannan abu. Kuma gaskiya ne, ya tabbata a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba canfi bane. To irin waɗannan abubuwa da sukan samu mutum idan wani ya kalle shi ko kuma saboda hasada, shine wa sharrul hasidi, da kuma sharrin mai hasada. Akwai wani mutumin da zaka ga hassadar da take cikin zuciyarsa mai ƙarfi ce, gafinta da zafinta yayi tsananin da in ya kalli mutum saboda tsabar hassada wata musifa tana iya samun sa. Yawa, to duk waɗannan abubuwa idan mutum mai bada sadaka ne, waɗannan abubuwa ba sa samun sa. Yawa, da wani kallo da kuma hassadar da damuwa da wani yake da shi tsakaninka da shi, ko tsananin gaba haka kawai yaji baya son ka, to duk wata musifa da za ta iya aukuwa saboda wannan Allah na kauda ita sakamakon bada sadaka. Shine malam Ibn Qayyim ya ci gaba yake cewa, walau lam yakun fi hadha illa tajarib al umam qadiman wa hadithan lakafa bihi. Yace ko da ba komai a cikin wannan abun, abin da zai nuna maka tabbas wannan abun haka yake, inda ma bamu kawo wani dalili ba sai magana akan kawai a yau da kullum gogayya ta yau da kullum tsakanin mutane a cikin al'ummomi da daddu da kuma na zamanin yanzu, to wannan kawai ya isa. Ma'ana akwai dalilai da suke nuna waɗannan abubuwa gaske ne, ko da ta hanyar labarukan abubuwan da suka gabata ga al'ummomi ko a cikin mutane tun da can da kuma a zamanin yanzu. Yace fama yakadul aynu wal hasadu wal adha yatasallatu ala muhsinin mutasaddiqin. Yace wallahi da kambun baka da hasada da wata cutarwa ba sa iya samun sai tsara su samu iko akan mutumin da yake bada kyautatawa, ma'ana yake kyautatawa ƴan uwansa kuma sannan yake bada sadaka. In dai har mutum mai bada sadaka ne, to waɗannan abubuwan ba sa zuwa wurinsa. Sai ya ce wa in asabahu shay'un min zalika, kai koda wani abu na wannan abun ya same shi, wato a yi masa kambun baka ko a kalle shi wani abu ya faru ko hassada da makamancin waɗannan ko ta cuta, koda za ta same shi, kana mu'amalan fihi bil lutfi, to Allah ne Allah zai masa mu'amala da tausasawa wajen wannan bala'in da zai samu, ma'ana yakan zo masa da sauki. In dai kai mai bada sadaka ne, to ko an kaddara lalle sai abun ya same ka, to yakan zo maka da sauki cewa ba zai cutar da kai mummunar cutarwa ba, amma zai zo maka gurgudan yadda zaka iya hakuri da shi kuma sannan a iya maganin sa. Yace wal ma'unati wat ta'id, sannan Allah zai mu'amala da shi da tausasawa da taimako da karfafawa. Duk wanda aka ce Allah kuwa ya tausasa masa, ya taimaka masa, ya karfafa masa, to ai ya fita daga wani bala'i, ma'ana an sauƙaƙa masa. Malami suka ce wai kun san sirrin wannan abun, me yasa mai sadaka yake samun wannan gatar? Saboda kamar yadda malami suke faɗa ne, aljaza'u min jinsil amal, ko shi sakamakon da kake samu ana baka shi ne gwargwadon ko daga jinsin irin aikin da kake yi. Kai a duniya Allah ya hore maka abun hannunka, to baka makale shi ba, kana baiwa mutane, ka baiwa wannan, ka taimakawa wannan, wannan ya shiga cikin damuwa sai ka yayi masa, wancan ya shiga cikin damuwa ka yayi masa, ashe kenan kai ma in ka shiga damuwa mai yayi wa kowa zai yayi maka. Mun fahimci sirrin abun? Yawa, amma idan mutum ya makale ya hana, to Allah madauki sai bashi cikin damuwa kuma musibu su rika auka masa. Allah kiyaye. Yace wa kanat lahu fihi al'afiyatul hamidatu, kuma zai sami afiya, Allah ya kiyaye shi ya tsare shi, lafiyar ma da za a bashi abun godiya. Fal muhsin, wato a cikin wannan bala'in da zai same shi kenan, ma'ana za ka samu bala'in in Allah ya riga ya kaddara, to amma zai zo maka da sauki domin ko Allah zai tausasa maka shi, sannan kuma ya taimaka maka, sannan ya karfafa maka. Yawa, sannan kuma in ka zo warkewa sai ka sami warkewa waraka abin godiya wanda yace ta cancanci ka gode wa Allah madaukaki akai. Sai ce fal muhsinu al mutasaddiqu, kai bari ka jifa, shi fa mutumin da yake mai kyautatawa kuma mai bada sadaka, to fi khafarati ihsanihi wa sadaqatihi, yana karkashin zimmar kyautatawan nan tasa da sadakan nan tasa. Me ma'anar zimma? Ma'ana in an ce khafara ana nufin riaya da kiyayewa da zamani, ma'ana wannan kyautatawan da yake da sadakar da take yi za ta iya bashi garanti akan cewa zai zauna lafiya. Mun fahimci abin shine khafara, khafara shine zimma. Kamar a hadithin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke bamu labari cewa a duk mutumin da ya sallar isha'i ko ya sallar asubahi fa huwa fi zimmatillahi, duk mutumin da ya sallar asubahi a masallaci a cikin jama'a
to wannan ajiyar Allah ce kada wani ya taba masa shi saboda yadda Allah ke ji da mutumin da ya sallar asuba a masallaci ma'ana aka ce karka kuskura ka bata masa rai kada mai shi saboda mai falalar cewa a cikin jami'i ya sallar asuba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada yake cewa fala yughfir ahadukum zimmatallahi ko ka auka maqala sallallahu alaihi wasallam to kada dayan ku ya bata ya kuma rusa wannan zimmar ta Allah ma'ana alƙawarin nan na tsarewa da Allah ya bayar wannan bawa a matsayin sa na wanda ya sallar asubahi ko isha'i a cikin jami'i a masallaci to kada wani daga cikin ku ya bata ta in ku mutun ya bata ta Allah madauki zai hadu da shi kun ga wannan ai abin ba dadi to duk mutumin da yake bada sadaka yake kuma kyautatawa mutane to yana karkashin wannan kulawa shi ma da riaya ta Allah madaukaki sakamakon wannan kyautatawa da yake yi da kuma bada sadaka kun ga ashe bada sadaka kamar yadda muka ambata a wancan lokaci ko malamin ya ambata mana ba ragewar dukiya bace in dai kana bayarwa to ba kana rage dukiyar ka bane kana kara dukiyar ne Allah na ƙara dukiyar haƙiƙanin ƙarawa wasu mutane zaka suna cewa idan mutum na sadar da zumunci ko ba da kyauta wai albarkar sai ake ƙarawa da albarkar rayuwa ba haka bane haƙiƙanin ƙara maka dukiyar Allah na ƙarawa sai ka bayar Allah ya maye maka a nan duniya ai kaga ba zancen albarkar bane kawai samun wani abin zaka wani arzikin ne zai zo maka sannan kuma kwanaki na rayuwa su ma idan mutum mai sada zumunci ne Allah madaukaki na ƙara masa kwanaki sakamakon wato wannan aikin alheri da yake aikatawa don haka sai ke cewa mutum yana cikin kulawar Ubangiji ƙarƙashin wannan ihsani nasa da kyautatawa da kuma sadaka da yake yi alaihi minallahi junnatun waqiyatun kai ƙari ma akan haka sai yace akan mutumin duk mutumin da yake aikin sa bada sadaka yana kyautatawa mutane to Allah madauki yana sa masa junna ba janna bace karka karanta janna ba aljanna ake nufi ba ko gona junnatun ana nufin akwai wata garkuwa a saman sa waqiyatun mai tsare shi Allah madauki zai sa masa shi wa hisnun hasinun da kuma wata katanga da Allah madauki zai tsare shi a sakamakon ta mana indai mutum mai kyautatawa mutane ne mai kuma bada sadaka wa yaqulu aidan wannan magana Ibn Qayyim ce yana ci gaba yana cewa har yanzu akwai littafin sa Bada'il Fawaid a ciki ya faɗi wannan magana din Bada'il Fawaid littafi ne juzu'i biyu da wannan bawan Allah ya rubuta ya kwalkwale abubuwa na fa'idoji da ya rubuta su a kowanne fanni na ilimi fanni daban-daban zai magana akan larabci akan aqida akan tafsiri hadisi akan abubuwa da yawa da kuma khibrar rayuwa yadda kawai zaka zauna da dan adam shi kansa wata makaranta ce babba to wannan bawan Allah ya ambata mana irin waɗannan abubuwa masu kyau a cikin littafin sa wato Bada'il Fawaid akwai wani littafin kuma ana ce masa Alwabilus Sayyib shi kuma akan zikiri shi ma wannan bawan Allah ya rubuta shi a ciki ya ambata har yanzu yana cewa fa inna lis-sadaqati ta'thiran ajiban sadaka tana da wani tasiri abun mamaki fi daf'i anwa'il bala'i wajen kawar da nau'i daban-daban na bala'i iri-iri walau kanat min fajirin aw min zalimin bal min kafiri yace ita sadaka tana da tasiri na ban mamaki wajen kawar maka bala'i yace kai koda sadakan nan wanda ya bada ita fajiri ne in mutum fajiri ne mai laifi ne mai ayyuka marasa kyau shine zina shine kaza shine aikata abubuwa marasa kyau to in yana bada sadaka to Allah madaukaki na kawar masa bala'i ma'ana wannan magana bada sadaka ba ta da alaka da kai mai da'a ne ko mara da'a in dai kai mai son kyautata wa dan adam ne to Allah zai kyautata maka ko kana wani laifin tsakaninka da Allah la ilaha illallah wannan rahama da yawa take kai bai gama ba ba iya wannan yace ba yace walau kanat min fajirin ko fajiri ne mutum aw min zalimin ko azzalimi ne mutum yana bada sadaka to yana samun sauki wajen bala'in da Allah zai dora masa kai magana bata kare ba sai ce bal min kafirin kai ko kafiri ne mutum yana bada sadaka to ai dama shi sakamakon aikin sa aina yake samu a nan duniya ko to Allah madaukaki sai sauƙaƙe masa abubuwa a duniya kaga bala'i baya hawa kansa a ce dan me mutum musulmi zai tsaya yana wasa shi kuma ba ya taimakawa ƴan uwansa mutum yana mako yana rowa yana ganin in ya bawa mutane wani abu ya taimaka komai kankantar sa ka ba da shi akwai bala'in da zai sauke maka akwai bala'in da zai kare maka akwai bala'in da Allah subhanahu wata'ala zai kauda shi sakamakon wannan abin da ka bayar din yace fa inna Allah ta'ala kai Allah fa madaukaki yadfa'u biha anhu Allah yana kawarwa mutum da hanyar sadakar da ya bayar anwa'an min albala'i nau'i daban-daban na bala'i yace wa hadha amrun ma'lumun 'inda an-nasi wannan wani abu ne sananne a gun mutane shi kun ga ibn qayyim maganar ma da yake yi ba ma yana yace ba wasu yaje yana kawo maka hujjoji daga qur'ani ko hadisi akan wannan yace ka tambayi duk dan adam ya san wannan abun haka yake to ashe kenan wanda zai san wannan shine mai bada sadakar mai taimakawa shi zai ji yadda Allah madauki ke kare shi daga bala'i iri-iri ya kawar masa musibu wadanda ya san da su ma da wanda bai san da su ba yace khasatuhum mu'ammatuhum na musamman din su wato malamai da kuma jahilan su shi abin da ke nufi kenan in an ce khasa ana nufin malamai amma kuma ga magarin mutane yace wa ahlul ardi kulluhum mutanen da suke zaune a bayan kasan nan baki ɗayan su muqirruna bihi sun tabbatar da wannan abin cewa haka yake li'annahum jarrabuhu domin ko sun gwada sun gani shine ma'anar jarrabuhu sun jarraba wannan ya faɗa cikin alwabil sayyid sannan malam mai littafin ya ci gaba da cewa wal mutasaddiqu kullama tasaddaqa bi sadaqatin in sharaha laha qalbuhu shi mai bada sadaka duk lokacin da ya bada sadaka ya dauki sadaka ya bai wani mabukaci sawa'un almajiri ne ya zo ya tambaya ko bai tambaya ba ko kaga bukatar sa ka aika masa gida to in dai mutun yayi sadaka in sharaha laha qalbuhu sai ya ji zuciyarsa ta samu wani kwanciyar hankali da wata natsuwa da wani jin dadi a cikin zuciyarsa haka ne ko ba haka ba ko ba duk wanda ya jarraba wannan zai ji in dai ka ba wani ka taimaka ma wani sai ka ji wani dadi kai ma a zuciyarka maimakon ka ji cewa wai wani abu ne na dukiya aka rage maka sai ka ji wani dadi amma wannan fa yana faruwa in kai don Allah kar ka ba da dukiyar nan a matsayin matsa maka akai cika almajiran kullun ku da mutane to ku ungure to baka da ladan kai wannan yawa in dai har ka bayar ne saboda sun dame ka to in ka bayar Allah ba zai baka lada ba kuma wannan alherin da ake samu a matsayin ka samu ka bada sadaka to ba za ka same shi ba saboda baka bayar domin ka taimaka musu ba ka bayar ne saboda su tafi su baka wuri sun dame ka ina fatan fahimci wannan kun ga da Allah madauki ke kallon zuciya zuciyar nan ita ce abin da Allah ke kallo ba ruwansa da zancen ka kashe kuɗi mai yawa ka taimaka an yi kaza duk abin nan in baka yi domin sa ba shi ya sani to ba za ka samu lada ba kaga ashe akwai buƙatar mutum ya gyara zuciyarsa ya kyautata duk abin da zai yi ya zama don Allah yi neman yardar Allah neman lada abun Allah neman Allah ya kyautata maka a lahira shine zai an gizo kai tunkudo kai sa ka aikata wannan to wannan shine ikhlasi amma in kai da wata manufa daban ko dan a ce gashi nan wani duk sati sai ya tara muskinai ya ba su kaza da kaza ai kaza ai ta faɗa in dai dan a faɗa ne to ba lada a ciki ikhlasi din nan da ake faɗa mana da mutaba'a to babu babin da ba sa shiga suna shiga babin sallah da azumi da tsarki da zakka da komai da aikin haji ashe kenan sai an kyautata niyya Allah madaukaki ya ba mu ikon kyautata niyyar mu yace idan mutum ya bada sadaka sai ya ji zuciyarsa ta yi wani dadi wanfasaha biha sadruhu ya ji kirjinsa ya ƙara faɗi cewa ashe shi mai haƙuri ne mai tausayi ne zuciyarsa shi za ta ba shi wannan labari قال ابن القيم مكوما دي يقول مالما مالما زوجيا ابن القيم يكي سوى ولو لم يكن في الصدقة إلا هذه الفائدة وحدها لكان الأبد حقيقا بالاستكثار منها والمبادرة إليها يكي والله دا أتي كو دا أتي إذا متن يباد صدقة با وتفائدة دا دي سامو سيوانا سيمي يجزوجيا ستحيداتي أي تن أدم على يوصى me yake so ne da ma mafi yawa ba ya samu kwanciyar hankali ba ya ji yana rayuwa cikin daɗi zuciyarsa da daɗi yana mu'amala da mutane cikin daɗi da kwanciyar hankali to idan ya zama in ya bada sadaka zai samu wannan ai kaga koyaushe cikin gaggawa zai rika bada sadaka don ya samu wannan abu mutum nawa ne a duniyan nan ma'ana mutane da yawa zaka samu masu kuɗi ne ko Allah ya ba su mulki wanda algunsu ake hangen cewa su kan duniya sun huta da ita ko ma'ana sun gama da ita sun mallaki abubuwa da yawa duk abin da dan adam ke tinkahon yana so ya samu to sun samu to amma sai ka zo ka bincika ina kwanciyar hankali sai ka ga babu abun su kullun tunanin su tsoyan abokan gaba za su kawo musu hari an masa san mutan nan an je an binne masa sihiri kullun tsoran me magaba abokan gaba suke tsarawa kaga babu kwanciyar hankali babu sa'ada amma idan mutum ya zama tsakaninsa da Allah lafiya tsakaninsa da mutane lafiya to baya bukatar ko mai gadi ma baya bukata a gidansa Umar ibn Khattabi wata rana yana kwance a gindin bishiya sai wani mutum ya zo ya same shi shine fa yake khalifa a lokacin nan ya dauki takobinsa ya aje a gefe ba komai da mutum ya so ya kashe shi a lokacin sai ya kashe shi shine wani zo ya same shi sai lalle kai wannan kwanciyar ka huta kana shugaban mutane kai adalci kai adalci mutane suna jin dadin abin da kake musu na shugabanci dan me ba za ka zauna lafiya ba ba bodyguard ba tashin hankali ba a tsare ba menene haka ya zauna lafiya to idan mutum yana kwatanta adalci a rayuwarsa ta mai shugabanci ne shi to Allah madaukaki na kawo masa irin waɗannan kyautayin da rahamomin da kuma kulawar ba tare da an sami wata damuwa ba to haka nan mai bada sadaka Allah subhanahu wataala sai ya bashi wannan inshirahu sadri da kwanciyar hankalin da natsuwa wanda duk dan adam abin da ke fata ya samu kenan kuma da malin tafin da muke karantawa sunansa khutuwatun ila sa'adati hanyoyin da zaka samu ka samu sa'ada sa'adan nan ta duniya ko ta lahira sa'adar duniya dama shine ka samu wannan kwanciyar hankalin har wani malami yake cewa akwai wata makala da ake nakalto ana cewa wallahi mu masu harkar ilimi masu maganar ilmantar da mutane da kuma mutum irin mutanen da basu damu da harkar duniya sun dauke ta sun sa a zuciyarsu sun kwallafa damuwa akan ta ba yace wallahi da masu mulki da ƴaƴansu sun san kwanciyar hankalin da ke zuciyar mu da sun zo sun yake mu dan su kwace sai ya zama su sun sa wannan abun a zuciyarsu su samu wannan dadin da muke samu wato mu kuma mu zauna da irin halin da suke ciki mun fahimci zancen kasancewar duk wanda Allah ya jarrabe shi da harkar mulki da harkar kuɗi jarrabawa shi ba wani abin murna bane za a ce za a yi wani munna za a yi masa kaza abadan damuwa shi da tashin hankali dole dai sai an yi shi tunda rayuwa ba za ta tafi ba sai da shi yau ba dama a ce ba za a yi siyasa ba za a yi mulki ba dole ne a yi domin dan adam da wannan abun za a samu yadda za a gyara masa abu to amma abin da ake magana shine shi mai yin shi kadai ba lalle komai ya zama alheri ne gare shi sai idan yayi abin da Allah madauki yake so sai ga Allah subhanahu wataala ya bude masa hanyoyin alheri a cikin rayuwarsa Allah madauki ya taimaka to shine sai yake cewa wal mutasaddiqu nake walau lam yakun fi sadaqati illa hadhihi al fa'ida koda ba komai ba wata fa'ida a bada sadaka sai wannan wato fa'idar guda daya wahdaha la kana al abdu to da bawa ya zama haqiqan bil istikthari minha yafi shi yafi cancantar a ce ya yawaita bada sadaka wal mubadarati ilaiha da gaggawar yin aikin wato bada sadaka wa qad qala ta'ala Allah madaukaki fa yace wa man yuqashu nafsihi fa ulaika humul muflihun duk mutumin da aka kiyaye shi aka tsare shi daga shuhin zuciyarsa shuhin kansa shuhi shine tsananin san alheri da kuma rowa kai kana san ka samu alheri amma kuma baka so ka ba kowa to duk mutumin da Allah ya kiyaye shi daga shuhi da rowa da kuma kwallafa zuciya akan abun hannun mutane duk wanda Allah ya kiyaye shi daga wannan fa ulaika humul muflihun to wannan sune masu samun babban rabo wannan fasara ce mai kyau ko ba fasara dangane da wannan abu kun ga ta dace da maganar da muke ma'ana duk mutumin da Allah ya cire masa rowa a zuciyarsa to hakika wannan yana cikin masu samun babban rabo a nan duniya da kuma lahira Allah ya bashi kwanciyar hankali da zaman lafiya da mutane kuma sannan zuciyarsa kullun dadi ba za ka ga yana yawan tagumi a tambaye shi me ya faru yace wallahi garin ne ba dadi in dai kana bada sadaka ko kana talauci to ba za ka samu wacin damuwar ba yauwa Allah madaukaki zai bude maka kofar da za ka hango mai za ka yi ka samu alheri Allah kuma arzikin nan dama a hannunsa yake kai da bai baka ba ba kyamar ka yake ba bakin ka yake ba wancan kuma da ya bashi ba tsananin so bane jarraba shi yake soyi in kana tunanin wannan to za ka samu kwanciyar hankali akan duk abin da ya kufce maka baka same shi ba in dai a wannan duniyar yake malamin ya ci gaba yake cewa wal bakhilu shi marowaci mahbusun anil ihsani mutum ne da aka kame shi aka tsare shi daga yin ihsani kamar an dauki igiya ne an daure hannayensa baya iya dauka ya bayar saboda rowa to haka yake mamnu'un anil birri an hana shi kuma har yanzu wato ayyukan alheri ba da ma yi wani kyautayi ya kyautata wa mutane. Mamnu'un min al-inshirahi, kuma an hana masa wato samun kwanciyar hankali da budewar zuciya da jin dadin rayuwa. Dayyiqu sadri, mai kuntataccen kirji ne, wato kirjinsa kullum cikin kunci yake da damuwa. Saboda me? An bashi shi ma ya matsi, to sai Allah ya matsi masa zuciyar sa ya hana shi kwanciyar hankali, ba zai samu wato budewa da sakin zuciya ba. Saghirun nafsi, zaka ganshi mutum ne karami. Karami wani iri yake nufi? Wajen girman jiki? A'a, ka san a mutane ana cewa wannan babban mutum ne, kaji kuma ana cewa kai wannan karamin mutum ne duk shekarunsa. Wannan kuma a ce masa babban mutum ko da yaro ne shi, saboda iya mu'amalarsa irin ta manya. Zaka ga wani yaron mu'amalarsa irin ta manya ce, ya iya girmama mutane, ya iya zama lafiya da mutane, maganganunsa kowa dadinsa yake ji. In yi magana an san kai wannan magana kamar mai hankali. Wani kuma babba ne, amma in yi maka magana kamar yaro yana baya. Ma'ana saboda tsabar wauta bai tarbiyyantu ba, kuma sannan ba shi da ladabi wajen yadda zai mu'amala da mutane. Duk waɗannan mutane irinsu akwai a wannan gefe, akwai kuma a wannan gefe. To zaka ga idan mutum marowaci ne shi, to ƙanƙanin mutum ne. Me ma'ana ƙanƙanin mutum? Ƙanƙanin mutum shine dama marar wayo, marar basira, wanda ba shi da hangen nesa. Idan mutum mai hangen nesa ne, ai ya san alheri, yana san alheri ya zo masa, haka ne? Allah ya nuna mana gashi muna karantawa, in kana kyautatawa, kana sadaka, kana alheri, to ba rage dukiyarka kake ba, ƙara maka ake. To kasancewar shi baya yadda sai abin da ya gani ƙuru-ƙuru, mun fahimci zancen? To ya zama zuciyarsa ƙarama ce, ba mai tunani ba ce. Ina fatan mun fahimci abin. Shi ko mutumin da ke da faffaɗar zuciya mai tunani, ya hangi cewa in ya bayar yanzu, to za a yi masa alheri a nan duniya, kuma zai samu alheri a lahira. Tunaninsa lahira ne, ashe mai wayo ne, mai hangen nesa ne. Kun ga ya zama babba kenan, ƙwaƙwalwarsa mai faɗi ce. Shi ne ma'anar wannan magana ɗin, ba zai zama saghirun nafsi ba. Sannan sai yake cewa qalilul farahi, kuma mai ƙarancin farin ciki ne. Ma'ana kullum baƙin ciki, marowaci kullum a baƙin ciki yake, yawa da damuwa, saboda baya taimakawa ƴan uwansa. Kathirul hammi, mai yawan damuwa ne. Daga ya zauna nan ya yi tagumi, ya aka yi ne duniya ce ko garin ne, ko ko sai ce a garin ne, wallahi ba kanta. Kullum shakawa da kai ƙarar Allah, cewa ya bashi talauci da menene shi abun ya dame shi, wai ya za a yi abubuwan haka ne, yanzu rayuwar wannan ta zama haka. Duk talauci za ka iya jurewa, ka haƙuri, kar ka gaya wa Ubangijinka magana. In dai ka yarda cewa ba ƙin ka yi ba, kuma wallahi ya san da kai, kuma dukiya ba ita ce duniya ba, ba ita ce kai nasara ba, ba ita ce komai ba, to in ya baka wannan, za ka samu kwanciyar hankali, ka samu zaman lafiya. Kar ya zama cewa kana kai ƙarar Allah, cewa kana cikin damuwa. Shi ko mai rowa kullum a cikin haka yake da damuwa, saboda ba abin da ya dame shi illa ya tara, ya tara kuma ya tara. Amma ya bayar, ya bayar da ya bayar, wannan ba sa cikin dictionary ɗinsa, bai san su ba. Allah maɗauki kyauta. Wal ghammi, da damuwa dai har yanzu, wal huzni, da baƙin ciki, kullum aikinsa kenan. La yakadu tuqda lahu hajatun, kaɗan za ka ga cewa ana biya masa buƙata. Ma'ana ba a cika biya wa marowaci buƙatar abin da yake so ba. Za ka ganshi kullum a cikin damuwa, a cikin ƙunci, kuma abubuwansa ba sa ƙarewa. In wata mu'amala yake da ita, yana son wani abu, kaga ya tafa fituka, ya shiga nan, ya fita nan, kuma bai samu ba. Mai kyautata wa mutane kuwa, mataki ɗaya biyu nan sai ga Allah maɗauki ya yayi masa abin da yake damunsa, kuma ya biya masa buƙatarsa. Ya ce wala yu'anu ala matlubin, shi marowaci ba a taimaka masa akan abin da yake so. Fatasaddaq fi yawmika, don haka kai bawan Allah mai karanta wannan littafi, malamin littafi ya dawo magana, kai da shi yana maka magana kamar gashi a gabanka. Ya ce fatasaddaq, to ka bada sadaka. Fi yawmika, a wuninka. Ma'ana din rana kar ta kubce baka bada wani abu da ka taimaka wa ɗan uwanka ba. Duk ƙanƙantarsa. Ya ce walau bi shay'in yasirin, ko da da wani abu ne ɗan ƙanƙani, ka ɗauka dai ka bayar. Ita bayarwar ita Allah yake so. Kuma ai shi wanda ka baiwa ɗin yana buƙatar wannan. Kai wasu mutanen sai su ga cewa su idan suka baiwa mutum ɗan ƙanƙanin abu, kamar sun rena shi, ba zai musu amfani ba. shi wanda zaka ba din yana buƙatar wannan kankani ba shi da ka hana shi kankanin kace sai nan da ka samu babba wanda ka bashi kankanin in ka samu babban ma ka bashi dan haka karka ce ba yanzu ba sai lokacin da ka tara da yawa ka bayar komai kankanta suka taimaka yace fa afdalu sadaqati mafificiyar sadaqar da Allah ya fi so ita ce juhdul muqilli kokarin wanda ba shi da shi yanzu wanda aka ce yana da miliyoyi da yawa sai ta dauka ita bayarwa ana ga cewa ba wani kokari yake ba saboda abun gashi nan tare da yawa amma kai da baka da shi sai kai kanka kana bukatar wannan abun to ka bambare shi daga jikinka ka bayo wani to ba wanda yafi lada wana mai irin wannan yafi mai yawa lada mun fahimci abun kasancewar kai ma mabukaci ne kana cikin so amma ka dauka ka bayo wani to wannan tafi lada shine abin da yake fada sai yake cewa fa afdalu sadaqati juhdul muqilli wa fi sabihati kulli yawmin a kowace rana da safe wannan yazo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kullun rana ta fito safiya tana yi yanzilu malakani wasu mala'iku guda biyu za su sauka fa yaqulu ahaduhuma daya daga cikin su zai rika cewa allahumma a'ti munfiqan khalafan ya Allah duk mutumin da yake bada dukiyarsa to ya Allah ka maye masa ma'ana ka bashi abinda zai maye abinda ya dauka bayar idan ku aka ce mala'ika kullun zai zo da safe yana wannan addu'ar addu'ar mala'ika ana mai da ita Allah na karba ashe duk mutumin da ya bada kyauta ko ya bada sadaka ya taimaka ma mabukaci a kowace rana to Allah madaukaki zai dawo masa da abun ta wata hanya ya sani ko bai sani ba ashe kaga idan mutum mai babban hankali ne mai tunani ne me ya kamata yi to ya yawaita bayarwa duk abin da ya bayar dinnan to za a dawo masa da shi a duniyar Allah madaukaki zai kara masa to kuma sannan ladan sa yana nan a lahira ba a kau da shi ba in ko mutum ya hana fa Allah ya kuntata masa a duniya ba shi da kwanciyar hankali a zuciyarsa a hana masa bukatunsa su biya kuma a lahira ba shi cikin mutanen kirki kun ga guri uku ya hasara kai ko anan ka sami kwanciyar hankali da nutsuwa ka bayar Allah ya kara maka dukiyar a hakikanin ce kuma sannan a lahira Allah mafi ya saka cikin salihan bayi kofar da zaka shiga aljanna ma kofa ce ta musamman banda irin ka ba mai shiga cikin ta kaga wannan ba karamar baiwa bace to waɗannan mala'iku guda biyu haka za su rika faɗa allahumma a'ti munfiqan khalafan khalafan maiwa ake nufi wanda zai maiwa abinda aka wato bashi ko kuma mutumin da yake bayarwa Allah ya bashi da wanda zai maye shi shi ma ya cigaba da wannan aikin amma dai wancan fasara ta fi ushi ce azhar tafi cewa duk abin da ka cire ka bayar na dukiyar Allah ya mayar maka wa yaqulu al-akhar allahumma a'ti mumsikan talafan kunga wannan magana ta biyu ta fi fasara mana wancan ta farkon cewa Allah dayan shi kuma mala'ikan zai rika cewa allahumma a'ti mumsikan ya Allah duk wanda ya kame hannunsa baya bayarwa ya Allah ka kawo masa talafan talaf shine lalacewa da rushewar dukiya ma'ana kenan duk mutumin da baya fidda zakata wajibi baya sadaka baya komai sai ruwa to mala'iku kullun suna addu'a Allah ya lalata masa dukiya kikinan abinda Allah ya baka ne kai kyauta sai kaki sai kwace sakamakon ba zalunci bane yawa umarni aka baka ka kete makama dan uwanka to in baka bayar ba kuwa sakamakon kenan yace wasadaqatu qardun mustaraddun mudha'afun la ilaha illallah yace ita sadaka wani bashi ne da ake dawo da shi kuma a ninka maka kun taba jin bashin da zaka bayar kuma a dawo da shi a ninka ma a nan duniya mu mene mai hukuncin sa haramun ne sunan sa riba ko to agun Allah ba haram bane ba riba bane shi a irin wanda zaka bashi kamar ka dauki duke da kake bayarwa sadaka kamar ka baiwa Allah bashi ne shi kuma in ya tashi dawo maka dama sai dawo maka da shi da rubanyawa to ai wannan ko a duniyar idan aka shardanta shi ne haramu ko mun fahimci zancan mu yanzu idan ka dauki bashi ka karbi bashin 10,000 a gun wani idan ka tashi mayarwa sai kai mayar masa 30,000 sai ya tambaye ka wannan kuma na me sai ce kyautata maka ne to wannan alheri ne shari'a ta yarda da wannan mun fahimci wannan amma idan ka bashi 10,000 nan bashi sai aka rubuta cewa sharadi ne to in ka tashi dawo mun da shi sai ka dawo mun da kaza to wannan ita ce riba saboda ciniki kuka kulla mun fahimci wannan amma in ta babin kyautatawa ne sai kace bari ka ƙara masa wajen dawo masa wannan ihsani ne wajen qaba'i shi ake nufi da kyautatawa wajen biyan bashi in ka go biyan bashi mutun zaka biya mishi 10,000 sai ka ƙara masa ko 2,000 akai ko 1 akai ba dan ya ce sharadi bane in ya ce sharadi ne to an shiga riba ko amma kai ne ka so ka kyautata masa saboda kana ganin yana da bukata ko wani abu to kun ga Allah madaukaki haka yake shi ma mu'amala da mu saboda shi shine albarru shine arrahimu shine almuhsinu sifa sa kenan kuma sunan sa kenan yayi mu'amala da mu ba irin mu mu'amala da muke da juna ba mu bashi ya dawo mana da yawa ba ya bamu kuma mu makale mu hana junan mu ba Allah madaukaki kyauta yace qala alaihi salatu wassalam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma naqasat sadaqatun min malin sadaka bata tauye wani abu na dukiya ma'ana duk wata sadaka da ka bayar ka dauka ka fidda ita ka ba wani mabukaci to ba rage dukiya take ba wannan maganar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam a muslim ya rawaito wannan hadisi akwai wani hadisin da malamin na gabe kawo shi ba ce yana annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk mutumin da ya bada sadaka a babin sifa suna kawo wannan Allah madaukaki yakan rike sadakar a hannunsa yayi ta renanta ta ta girma kamar yadda mutum zai rika renan dan kuyukuyon abin nan dabbar sa yar karama ya rika renanta har ta girma ta zama babba to haka nan Allah madaukaki ke renan sadakar mutum in ya bada ita tana girma tana girma tana girma sai ya sa masa abin da yake kaman dan kankanin dan akuya sai ya maida shi kaman dutsen Uhudu kun ga wannan babban abu ne ashe ya kamata mutum ya rika tuno waɗannan abubuwa na lada lokacin da zai bayar da fatan Allah madaukaki ba mu dacewa domin kai tunanin ma kai aikin alheri sai da tawfiki daga Allah to muna roƙon Allah madaukaki ba mu tawfikin mu yi tunanin wannan ayyukan alheri mu ci gaba da yin su wa qala jalla wa ala Allah madaukaki yana cewa man zal ladhi yuqridu Allah qardan hasanan فيضاعفه له اضعافا كثيره وانني وندا زي بيوا الله باشي مي كيو الله كما يننكا مسا نينكين بنينكي مي يوا والله يقبض الله شيكي كاميوا يدمقي يهنا وندا يسو ويبسط ينا يلوتا ما كما وندا يسو واليه ترجعون كو كما غبا دين كو غنسا زاكو كوما زا اميدكو الله ينا بيوا وني دوكيا وني كما الله يهنا شي fabdul lil faqir bi sakha'i nafsin yace to ina gaya maka ina baka shawara ka baiwa faqiri dukiyarka bi sakha'i nafsin da kyautayi in an ce sakha'i shine kyauta san kyautatawa da saukin hali zuciyarka tana da jin dadi lokacin da zaka bayar wajud yadin da kuma kyautar hannu ma'ana hannunka ya zama mai kyauta ne wa husnul zanni billahi ka kuma kyautata zatanka ga Allah madaukaki bi mudha'afati thawabi wal mali cewa Allah zai ninka maka ladanka a lahira zai kuma ninka maka dukiyarka a nan duniya wannan abun ya zama kana da kyakkyawan zato abun Allah cewa in ka bayar zai baka ina fata muna fahimtar wannan da ce to akwai wani zance da na fare mana makon da ya gabata idan mutum meye hukuncin mutum ya baiwa almajirai ko kuma mabukata ko kuma ya tara wasu malamai waɗanda ake ga suna buƙatar a taimaka musu sai a ba su taimako a ce ku je ku yi addu'a mana gashi na baka sadaka dan kai mun addu'a me hukuncin wannan malamin yake cewa ga amsar nan ba ni zan kawo ba a littafin take malamin yake cewa la tatasaddaq 'ala al-faqir li yad'u laka kada ka bada sadaka ga fakiri wai domin yi maka addu'a kana son addu'a ne wai shi yi maka addu'a saboda kana ga fakiri ne mutumin kirki ne to sai ka bashi kudi wai don yi maka addu'a yace kada kai haka yartaqil abdu bis sadaqati idha akhlasa fiha lillahi bawa yana daukaka ne da sadakar da ya bayar idan yayi ikhlasi domin Allah in ya bada ita ne don Allah don neman ladan lada abun Allah wannan kuma shi kawai ake so abun sa walam yarju biha nawala da'wati makrubin be nemi bai yi fatan da wannan sadaka tasa ya sami addu'ar wani mutumi da aka dora wa bala'i ba, au sana'in, ko domin mutumin ya yaba masa ya ce kai ai mu dukan alhamdulillah tunda Allah ya sa muka samu ilimin ku a unguwar nan, baka bashi domin ya gaya maka wannan kalma ba, kada ka bashi don kana son ka ji irin wannan kalmar tana fitowa daga bakinsa. Godiya, na'am, mutum zai iya godiya, jazakallahu khairan, Allah ya saka da alheri, mun gode, shikenan. To ita din kar ka yi wannan sadakar domin ya gode maka. Ga aya nan zamu zo mu ji kafin wannan, kuma mu karasa magana da malami ke faɗa. Yace walam yarju biha nawalada wati makrubin aw sana'in aw talab shuhratin, ko kuma neman shuhura kawai domin a ce wani shi ya shahara da yin kaza. Kamar yadda nake bada misali wancan mako, a zo misali a ce wani mai kuɗi ne ko mai hali ko mai daida, yana da yadda zai yi kullun a tara miskinai a kofar gidansa su yi layi. Za ga irin wannan a wasu manyan garuruwa ko har ana ambata, wani sai ga daga yin asuba'i zai zo ya hau layi, shi kuma ya bar su ba zai zo ba sai wajen azhar. Suna layin suna jiransa, kuma mutane suna wucewa suna bara har yanzu, gashi shi ya kira su don ya taimaka musu. To Allah shi ya san zuciyar wannan, ba akan wanda nake hukunci ba, bai kamata hukunci akan zuciyarsa ba. Allah madaukaki ya sa don Allah ya yi ƙila sanin yadda zai kyautata wannan bai yi ba, Allah ya bashi ilimin yadda zai kyautata, a riƙa kyautatawa faƙiran. Amma idan a zuciyar mutum akwai neman shuhura, kawai so yake mutane su zo bakin titi, kowa zo wucewa, sai a ga jama'a sun taru a kofar gidan, sai a ce wannan ai kofar gidan Alhaji wane ne, duk sati haka muke gani, haka ake yi. To in ya zama can abin nun zuciyarsa, can a ƙarƙashi tunaninsa, sha'awarsa, abin da yake fata shine ya samu wannan yaban, mutane su rika ambato, to shi ma fa duk abin da ya kashe, ko ya kai miliyan ko biliyan nawa, babu lada ko kobo a ciki. Saboda me? Bai yi don Allah ba. Muna fatan fahimci wannan abu. Wannan wallahi yana nuna mana fa kada ka bari wani dan adam ko wani neman yabo ya samu wani zama a zuciyarka. Dan adam bai isa girman da zai sa ka rasa ladanka saboda shi, kana neman ya yaba maka, kana neman wani wato kalma ta godiya a gurinsa, wai har ka aikata aiki ba don Allah ba sai don dan adam. Wannan abin yana da hatsari. Kayi abin da za ka yi don Allah. Duk abin da za ka bayar na dukiya, to ba da shi domin kai din kana fata, kana so ne, kuma kana sha'awar, kana roƙon Allah maɗaukaki ya baka lada a lahira. Aw tahsilu matma'in, ko kuma ya zama mutum yana yi ne don samun wani abun kwaɗayi, yana kwaɗayin wani abu, wani abu yake so nan gaba, don haka sai ya fara bada irin wannan sadakar, yana bada alheri domin nan gaba a ga cewa shi mai bada alheri ne don ya samu wancan abu. A ana yin wannan shi ma da yawa ko, musamman aka ce zaɓe ya kusa, yan siyasa ba za a yi maka wani abu don Allah ba, Allah dai shi ya san zuciyarsu, in sun yi don Allah ko ba don Allah ba, amma yana yiwuwa ana yinsa da yawa, cewa za a zo a yi wannan aiki domin fatan cewa in an zo zaɓe mutane su zaɓe su, ko kuma mutumin da la'alla shi ba ma ɗan siyasar ba ne amma yana fatan ya zama ɗan siyasa, yana so ya yi wani abu, ana cewa masu political ambition ko, yawwa. To sai ku ga ya fara wasu ayyukan da bai saba yi ba, yau a zo a gyara nan, yau gobe a taimaka a can, shine a nan a shigo cikin mutane, saboda nan shi shimfiɗarsa nan da shekara ɗaya ko biyu in abu ya zagayo zai fito ya ce yana so, don haka mutane ba za su yi mamakin cewa shi mai kirki ba ne. To wannan abu Allah ne ya san, don hakan yake ko ba don haka ba, mu faɗar da muke yi domin faɗakarwa ne don nan gaba kada wani yi, amma in mutum wannan ita ce niyyarsa, duk abin da ya bayar ya kashe komai yawansa, to Allah maɗauki ba zai ba shi lada a kai ba, sai dai ya tsaya iya wannan abun da yake so. Mutanen su su yi hukuncin, in sun yarda da gaske yake su yi zaɓe shi, in ba su yarda da gaske yake ba shikenan su kyale shi. Allah maɗauki ya kyauta mana. Za ka mutum ya guji wallahi ya sallama zuciyarsa ya bai wani wanda ba Allah ba. Allah kiyaye. Min zukhurfil hayati, na wani kawar rayuwa da adar rayuwa a ce mutum shi yake kwaɗayi, to kada mutum ya yi wannan. Sai ya ce fa idza tasaddaqta, yace to in ka bada sadaka, ala faqirin, ga wani faqiri, fala tatasaddaq alayhi li ajli an yad'uwa laka, kada ka bashi sadakan nan wai domin yayi maka addu'a. Neman addu'a ga wani ba wai laifi bane, ka je ka ce wani da Allah a taya mu da addu'a, wannan ba laifi bane. Amma kada ka hada shi da sadakarka, sadakarka ka bada ita domin taimako wannan mutumin mabukaci ne, yana bukata, na bashi. amma ka hada ta da cewa yayi maka addu'a wannan bakai ikhlasi ba in dai har domin Allah domin wannan abun kai to Allah ba zai baka lada ba domin shi yana bada lada ne akan abin da aka yi domin sa wannan abu da wahala yake ikhlasin nan ko ba shi da wahala to Allah ya bamu ikon yin sa yace bal anfiq alaihi kaci da shi ka bada shi ka bashi dukiya ibtigha'a mardatillahi domin yardar neman yardar Allah subhanahu wataala litakun fi silkin mangumina tahta qawlihi ta'ala domin ka shiga karkashin wadanda ake nufi a wannan aya da take zuwa ma'ana wanda Allah madaukaki yake nufi da fadin sa inda yake cewa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah daga cikin mutane akwai mai saida ransa yana saida ransa domin me ابتغاء مرضات الله دن من يدر الله يوه والله رؤوف بالعباد الله كما ميجن قيني ميتوسييني قبائي داك إنك نسو الله يجيك أنك يجي توسيينك أما إنك نباوانسا فإذا ما كان نمن يردس أدو أبن ذاكي قال شيخ الإسلام مالا ابن تيمية ينا سيوا في قوله وجن فسرت ديكي ربو تاوى دنگن دا فإن الله مركين ديكي سيوا ويطعمون الطعام على حبه kuma suna ci da abinci suna ba wa mutane abinci me ake nufi da ala hubbihi ina tambaye ku ne na ala hubbihi wa yut'imuna at'ama ala hubbihi me ma'anan ala hubbihi dawa ma'ana suna ba da abincinsu bisa cewa su ma masu bukatar abinci ne mun fahimci wannan ba ana zancen mawadaci ne baya bukatar wannan abincin ba abincin da dama baka bukatar sa ka cinye a gida saura ne sai ka dauko ka bayar wannan ba a ce ba lada ba ladan sa daban amma bai kai wanda kana zaune kana cin sa mai dadi na musamman da aka yi maka na gida kai kadai sai ka kira wani shi ma ya zo ku ci la'alla ma ba zai ishe ka ba amma duk da haka ka ce masa bismillah malam zo ko kuma ma ka ganshi yana bukata ka dauka ka mika masa kai kuma ka hakura to su Allah madauki yake nufi anan kun ga ashe abun da zulfi sosai yawa to Allah madauki yana cewa wa yut'imuna ta'ama suna ci da abincin su ala qubbihi bisa san abun suna san abincin suna ba da shi ga miskinan wa yatiman da miskini da maraya da kuma asiran wanda aka kama wajen yaki innama nut'imukum su lisanu halihim yaqulu wato lisanin harshen su na halin da suke ma'ana halin su yana fada mana cewa kamar suna cewa ne innama nut'imukum liwajhillahi wallahi muna ci da ku ne kawai dan fuskar Allah dan neman yardar Allah subhanahu wataala la nuridu minkum jazaan wala shukura ba ma neman ba ma san wani sakamako ku ba mu nan gaba ko ku bamu wani abu da muke kwadayi wala shukuran ko kuma wata godiya godiyar ma ba ma so ku yi mana ku je can mu dai mun ba ku ba ma so mu je ma kun gode mana to wannan fa shine kimmar ikhlasi kai abu don Allah kuma shine Allah zai baka lada akan sa qala to ibnu taymiya yake cewa wa man talaba min al fuqara id du'a duk mutumin da ya nemi fakirai su yi masa addu'a aw sanaa ko kuma su yaba masa kharaja min hadhihi al-ayah to ya fita daga wannan ayar ba cikin wadanda ake nufi a wannan ayar inji ibnu taymiya mun fahimta yace fa inna fil hadith alladhi fi sunan abi daud domin ko cikin hadithin da yazo a cikin sunan abi daud annabi sallallahu alaihi wasallam yace man asda ilaykum ma'rufan fakafi'uhu duk mutumin da ya miƙa muku ya baku wani abun alheri ya yi muku kyautayi ya kyautata muku fakafi'uhu to ku saka masa ma'ana idan mutum ya yi maka alheri to kai ma ka daure ka rama alherin nan kada ka bari ya sami shine mai hannun a kanka mun fahimci abin kai kokarin duk abin da ya baka kai ma ka bashi irin halin nan da muka tashi iyaye da kakanni tsofi suna yi in za su tafi wani gida ziyara ba za a tafi hannu kawai ba abu ne mai kyau muddin an yi don Allah ba dan biki ba yawa hali ne mai kyau in ka kai ma'ana ka zo wa mutum ko ziyara ne ka je masa da dan wani abu a hannu yara su ji dadin an kawo musu tsaraba wannan abun akwai alheri to kai ma ka tashi zuwa masa ka je masa da wani abu amma duka ayi don Allah ba dan bikin cewa lokacin da yazo min da kaza to ni kuma ina jin kunya yanzu in tafi haka a'a to abin kare zama saboda kunya in saboda kunya ne fa sai a rasa lada kana yin abun ka don lada ne mutum musamman mutumin da yake irin masu yawan zunubai, to kana buƙatar duk aikin ladanka Allah ya aje maka shi zai maka amfani. Kar ka bata shi haka kawai, ka riƙa tattalin sa kana ajiwa ya zama cewa don Allah kai, in kai don Allah to zai zama yana nan ran tashin alkiyama zunuban nan da ka aikata sai a riƙa ɗauko waɗannan kyawawan ayyukan ana shafe su saboda wannan wato ayyukan alheri da kai. Amma in kana yin su haka kawai kai dai don kada wane ya ji kunya ko don a gaba kai ba, kana tsoron wannan ko kuma don a ce da girman ka ka faɗi ba kai abun alheri ba, kada ka kalli waɗannan, ka yi su domin kana son lada abun Allah ran tashin alkiyama wannan abun ya maka amfani. To shine sai yake faɗan cewa man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa in lam tajidu ma tukafi'uhu, in kuma baku samu abin da zaku bashi sakamako ba fad'u lahu, to ku yi masa addu'a hatta ta'lamu annakum qad kafa'tumuhu, har ku san dai cewa kun saka masa akan abin da ya baku. Mana Larba yana da cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyantar da sahabbai kamar yadda zamu ji, kuma yana sahi wato sajiya ce zan ce ta Larabawa da yawa, cewa ba sa son kaskanci, kuma in kai musu abu suna ganin kokarin matuƙa su ga cewa kai ma sun maka ba dan komai ba, sai dan su samu lada abun Allah, kuma sannan kada ya zama cewa da wata falala a kanka. Yawa, to shine sai yake faɗa anan Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda ya maka aikin alheri to ka saka masa da wani abu, in baka da abin da zaka saka masa da shi to kai masa addu'a kace jazakallahu khairan, har ka ji dai cewa eh hakika ka saka masa. Wali hadha bari ku ji wata wani abun sha'awa da mamaki daga ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha, yace wali hadha kanat ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha, saboda wannan ne Aisha radiyallahu anha ta kasance da ita a zamaninta, idza arsalat ila qaumin bi hadiyatin, in ta dauki wata kyauta ta ce a kai wani gida cewa ga wannan a je a kai mawani ko a kai mawanci, taqulu lir rasuli, sai ta ce wa shi dan sakon jakadan da ta aika din, ma'ana dan aikin, sai ta ce da shi isma ma da au bihi lana, in ka ba su wannan sakon da na aike ka to ka saurara ka ji me suka ce maka, ma'ana ka ji ka saurari me kace me suka ce, hatta nad'u wa laqum bi mithli ma da'u, saboda mu ma mu yi musu addu'a irin yadda suka yi mana, mun fahimci zancan, wa yabqa ajruna 'ala Allah, sai ladan sadakar mu shi kuma ya zauna ba ta kar a dauke wannan addu'ar da suka yi ta zama sakamako ne na wannan abin da muka ba su. Kun fahimci dabara, idan ta aika wa mutum kyauta ko sadaka ita Aisha radiyallahu anha, sai aje akai masa, to idan yace jazakumullahu khairan, to in dan aikin ya dawo sai ya ga Aisha to su fa sun ce jazakumullahu khairan, to sai ta ce ita ma jazakumullahu khairan, kaga ta rama jazakumullahu khairan din nan da aka fada, saura me ya rage sadakan nan da ta bayar ladan ta yana nan, Allah zai aje mata kayanta, saboda kar ka bari wato ya zama cewa addu'ar ma da za ta yi maka ta zama sakamakon abin da ka bayar. Kun ga wannan abin yana da alaka da abin da malamin ya faɗa ko da magana Ibn Taymiyyah, cewa kada ka baiwa mutum domin waye maka addu'a, in ka bashi don yayi ma addu'a to in yayi ma wannan addu'ar shikenan yayi maka kayi masa shikenan, ladan ya tsaya nan ba a tafi gun Allah, na gun Allah ya tafi. Ina fata mun fahimci yadda abin yake. Yawa, to shine sai yake cewa har yanzu wa qala ba'du salaf, wasu daga cikin magabata yana cewa idza a'tayta al-miskina, in ka baiwa miskini wani abu kyauta ko sadaka da muka manci wannan, fa qala, sai miskinin yace barakallahu alayka, Allah ya maka albarka, fa qul, to kai ma ka ce barakallahu alayka, kar ka bashi ya tafi haka, in miskinin yace maka nagode barakallahu fi, kai ma ka ce nagode barakallahu fika, kaga maganar ka da tasa sun tafi daya an yi label a nan bangaren, shikenan sadakar ka da ka bayar kuwa an aje maka ita a lahira, Allah zai baka lada. Arada annahu idza asabaka bidduai, yana nufin idan har ya saka maka da addu'a fad'u lahu bimithli dhalika, to kai ma kai masa addu'a kwatan kwacin wannan, hatta la takuna i'tabta minhu shay'an, kar ya zama cewa kayi musanyen wani abu daga wurin sa, shine i'tabta daga iwab, ka karbi iwab madadi makofin abin da ka bashi, in ka karbi wannan addu'ar kai shuru to kamar ka karbi madadin abin da ka bashi, wato ka bashi ne sakamakon addu'a da zai maka. Wa qala aidan, har yanzu yana cewa wa man talaba min al-ibadi al-iwada, duk mutumin da ya nemi wani musanye daga gun bayin Allah, ba daga gun Allah ba, sana'an ko na yabo ne au du'a'an ko wai su masa addu'a au ghayra zalika ko nan abun duniya yake so shi yasa ya kyautata musu lam yakun muhsinan ilaihim lillahi to bai kyautata musu dan Allah ba ma'ana kyautatawan nan da yayi koda sunan ta kyautatawa to bai yi ta dan Allah ba dan haka lada dai agun Allah babu shi lamarin ikhlasi ashe yana da wahala wani abin zaka ji ga dadi ga lagwada abubuwa ga alheri da aka faɗa akan sadakan nan to amma kuma fa maganar ikhlasin nan zai ja mata matsala sai idan an gyara shi amma kuma alheri ne babba Allah zai aje maka babban lada in kai abu domin sa in ku kai dan mutane wallahi komai tarin abin da ka basu in dan mutanen kai dan su yaba maka dan su yi ma addu'a dan godiya dan ka samu wani abu agun su na nan gaba to shikenan agun Allah dai babu lada koda agun mutane ka zama mutumin kirki an yaba maka an ce kai salihi ne an ce kai na Allah ne wannan iyanan za ta tsaya amma agun Allah ba hakan kake ba Allah subhanahu wa ta'ala ya kyautata mana fa bayyana shaykhul islam ibnu taymiya ya bayyana anna sadaqata cewa sadaqa min ajli du'ai mutun ya bada ita domin ai masa addu'a la yadkhulu sahibiha fi qawlihi ta'ala mai ita mai wannan sadakar to ba zai shiga cikin fadin Allah madaukaki da yake cewa inna ma nut'imukum li wajhi llahi ba cewa mu muna ci da ku ne don wajhin Allah wanda dai ya bayar don ai masa addu'a to bai shiga wannan ba sai ce fal muslimu shi fa muslimi ya tasaddaqu li wajhi llahi to yana bada sadaka ne domin Allah wama yahsulu biha min tafrijil kurubi duk abinda zai samu sakamakon sadaka na cewa Allah yayi masa damuwa wa izalatil humumi ya gusar masa da bakin ciki fahiya samaratun min thimari sadaqati li wajhi llahi wannan wani sakamako ne gefe guda kaman dan itace ne da zaka ci na daga abin da idan kai abu don Allah zaka same shi amma asalin abin da zaka nema shine kai don Allah din shi cewa idan kai din Allah zai yayi maka musifa Allah zai saka cikin salihai ka zama mutumin kirki ya kawar maka bala'i to wannan wani sakamako ne daban-daban da wancan ladan ina fatan fahimci wannan ladan yana can sannan wani abin kaman a ce maka ƙarin tukuici ne ya daidai wannan kalmar ta yi daidai ma'ana kaman ƙarin tukuici ne bayan an aje maka ladanka na lahira to kuma a kawar maka bala'i don haka ya zama cewa farkon abin da ka nema na asali shine ladan Allah din shi kuma wannan sakamakon na a kawar maka bala'in zai biyo bayan wannan Allah ne mai shi ya aje ma wancan kuma shi zai baka wannan muna fata Allah maɗauki ya ƙara mana yin abu domin sa kuma ya kyautata mana zukatanmu mu so ƴan uwanmu mabukata mu rika taimaka musu mu kuma muna fata Allah madaukaki ya so mu ya kyautata mana ya aje mana ladan mu a wurin sa sannan kuma ya saka mana da kawar da bakin ciki da kawar da bala'i a wannan rayuwa da muke ciki Allah ya kawar mana duk wani bala'i da ke damun mu a wannan duniya tashashashan hankula a wurare da dama da ake muna roƙon Allah madaukaki ya dakatar da su Allah ya dakatar da duk wata fitina da za ta hana al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bauta masa akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am bambanci tsakanin bambanci akwai bambanci tsakanin kyauta da sadaka galibi lafazin sadaka yutlaqu ala zakati was sadaqati sadaqati tatawwu'i in kaga a shar'ance ake ce sadaka to abin da ake ko zakka ta wajibi ko kuma sadaka ta tatawwu'i ita kuma daga cikin manyan bambancin ta shine ana ganin guntun abin da mutane ne ya rage ba sa so suke bayarwa saboda dama wajibta musu akai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam aka hana shi cin zakka cikin zakka da kuma sadaka saboda mai yana cewa innama hiya awsaqun nasi ai ita sadaka ko zakka kazantar mutane ce ba sa so ne suka bayar kyauta kuwa komai kankantar abu in ka dauko ka bayo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kace kyauta ce to zai karba yawa saboda ita ka bada ita ne wani sababi ne na neman lada da kyautata alaka tsakaninka da mutum yawa sadaka ko galibi an fi bada ita ga mabukata wanda ba su kai matsayinka ba galibi ina fatan fahimci wannan shine bambanci amma a wajen wannan abin babin falala wajen infaki to a wannan nasoshin da muka karanta da sadakar da kyautar da sun shiga ciki ina ji shi kike so da mu yau
alaikum assalam na'am na'am
akwai barin su da cewa barkon su bayar da sadakati wani bai
na'am
للوجه
للود نعم للود والصلة wannan sun fada galibi ne a hukuncin fiqh ma hukuncin alakar ka da Allah komai asalin sa da kyautar da sadakar dole ya zama liwajhillahi don ka samu lada amma bambancin da suka fada wani bambanci ne a cikin babin fiqh galibi mutane sukan bada kyauta ne domin ƙarin soyuwa da kuma alaka tsakaninsu da mutane ta ƙare kyau yawa a hukuncin rayuwar mutane amma wajen neman lada kar a yi shi domin kawai wuddin da sila ɗin ina ga akwai bambanci tsakanin babin fiqh da babin aqida a nan guri yawa to wannan yana cewa
fatan Allah ya kawo sati lafiya Allah ya sa haka abin da malam lokacin da wata ya yi zazzabi malam wallahi malam da yawan mutane ne menene wallahi bana gane mutum sosai sai lokacin da wata ya yi zazzabi malam da yawan mutane malam ba ruwansu yayin da ka dubi mutane yadda ka san ba a duniya ma suke ba ba ruwansu da abin da ya faru da Allah ya yi nasiha yana cikin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ilmantar da mu a da kasancewar mu yanzu mun samu muna cikin wani hali ne da wai kana zaune a internet ma za a bincika sai a gano a ce to gobe za a yi eclipse za a yi kusufi ko rana ko wata don haka muhimmancin abin ma har ya ragu a zuciyar mutane zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama idan suka ga irin wannan zabura suke a tafi masallaci a yi sallah saboda roƙon Allah maɗaukaki Allah ya sa abin ya yayi domin annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa yake cewa ana wasa'atu ka hataini sai ya haka yace da ni da sa'at tashin kiyama kamar haka muke ma'ana in yadda ni ga kamar ni ne nan nazo to ga sa'at kiyama bi na take kusa nan da nan in dai nazo to kiyama tana kusa da haka shi yasa duk wani abu da ya faru na canjin halitta a lokacin damuwa suke tashin hankali ne sai aje a roki Allah maɗaukaki Allah ya kawo yayewarsa yau don haka zai iya zama komai shi kusufin la'alla ta nan Allah maɗauki ya so ya fara tashin alƙiyama da kamata mutane su zo su shantake kamar ba a yi ba a zauna ana hira ga wata yana zazzabi ya yi kusufi maimakon aje a yi sallah da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta mana a yi a roƙi Allah maɗaukaki ya yi mutane sai a zauna a yi ta hira wani ma a lokacin saɓan Allah yake wani yana kallon abun banza ba ruwansa kamar ba a duniya yake ba kamar da wannan mai rubutun ya yi Allah ya saka masa da alheri a kan wannan tambihi ne wa alaikum salam haka ne daidai ne haka ne gaskiya ne kullum mutum idan abu irin wannan ya faru a yi kokari a bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kullum har lokacin roƙon ruwa ai ana faɗakarwa to mu al'adar Bahaushe in aka tashi roƙon ruwa wai sai a zo a yi ta yawo a cikin gari ana salati kuma ana sa yara suna waƙe-waƙe da mata mace ta sa kayan maza ana yawo ana zagaye gari kuma ana kiran wani Allah wai Halilu sunansa ruwa Halilu ruwa Haliye wannan kuma shirka ce ka roƙi wani wanda ba Allah bai baka ruwa ba mai iko ya bada ruwa banda Allah Allah ake roƙo ko a tafi wani wai aje kabarin wani waliyi ko wata tsamiya da ake tsammanin wani waliyi ya taba zama wani ba mu da aiki Allah ba zai kalle mu ba sai ta hanyar waliyai wai gaya mana wannan abu mu roƙi Allah mu da shi Allah cewa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an idan bayina suka tambaye ka to ni kusa nake don haka su amsa ma kira na kuma su yi imani da ni ni kuma mai jin addu'ar wanda ya addu'a ne zan kuma amsa masa don haka su amsa mini kuma su yi imani da ni Allah maɗauki shi zai biya musu zaka bai kamata a rika yin abubuwan da yake babu su a tsarin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Haka nan kuma lokacin wannan abin da ya faru kwanan nan na zazzabin wata, a ce ana yawo, a ce karatun da la'ilu, ai ta salati, ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta mana ba. Salati inna manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da kuma la ilaha illallah aikin alheri ne. To amma a gurin husufi ba shi aka ce mai ba, yauwa aikin alheri ne abun da ake yin sa, amma in aka yi husufi ba shi aka ce mai ba. Ballanta na karatun da la'ilu wani littafi wanda ba shi da asali, wani mutumi ne ya rubuta ma jazuli kuma ya faɗi abubuwa da yawa ya wuce iyaka a haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai abun alheri a ciki, ba wai duka ne ba kyau ba, akwai wasu abubuwa kalmomi masu kyau a ciki da aka samo su daga sunna. To tunda muna da su a sunna, ya ishe mu ba sai mun yi nan da la'ilu ba. Ina fatan fahimci wani. Allah maɗauki ya kyauta. A bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ita ce zaman lafiya, ita ce kwanciyar hankali, ita Allah yake so. Amma ka bautawa Allah da bid'a, to Allah ba zai karɓa abubuwa ba ruwansa da ita. Kai abin da yake sunna ce, to shine Allah maɗauki zai karɓa. Allah ya sa mu dace. Ina kuma yana cewa na
kunce Qur'ani a masallaci su karanta su yanka da
na duk yana shi ma baya ciki, a ce a yanka dan akuya ko a masallaci ko kuma a kwance Qur'ani a sance shi a rarraba wannan ya karanta, bid'a ce. Haka mutane suka dauki wannan irin abu, sai a zo a kira Allah rammomi a rarraba musu wannan ayyuka biyu a bashi dan naira kadan Qur'ani a mai da shi haka abin neman kuɗi da irin wannan sugar, wallahi ba daidai bane. Qur'ani karanta shi ake a samu lada. Ya halatta mutum ya karanta addu'o'i, ya karanta Qur'ani dan tawassuli Allah biya masa bukata. Amma ba sai an zo an taru an jejjere an ce ba a ce wai sai ka sauke Qur'anin gaba ɗaya sannan addu'ar ka ta karbu ba, ballanta naka ce kuma kai baka iya karatun ba, sai a kira Allah rammomi a tara su guri ɗaya ana ta yi, ba wanda yake fahimtar abin da yake karantawa a cikin su. Wanda dama ma ku yanzu ba san ma'anar Qur'anin ba, kawai ri haka an karanta shikenan. Allah madaukaki abu mai tsafta wanda ya dace da abin da manzansa yayi shi yake so, ba kawai da abin da kaga dama ai ibada ce ai lada za a samu, addini ba haka yake ba. Ladan za a same shi ne in an yi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma idan mutum ya ce kowa abin da ya ga dama zai, to hakika Allah ba zai bada lada akan abin da bai umarni akan sa ba. Allah ya tsare mu. Abu na ƙarshe wannan yana tambaya malam Ali ne menene? Wallahi ba rubutun nasa ne. Malam taimaka mini. Ko kafi ganewa Allah ya tsare.
Wanda kuma mutane kafin jana'ani suke son waliya,
to
wani bai samu takardar jerar talata su kata
da zai. Bari mu ji, bari mu gama da wannan. Na?
Wai a yi addu'a gobe da idan an kammala darasi yake suke tashi ba sa kammala addu'a ba, wannan dai shi ne.
A'a, wannan ba shi da ba lallai ba ne. Mutum yana da uzurinsa na fita, ba a cewa ba zai fita ba, ana cikin darasi. La'alla wani yana bukata, bukata ce ta dan adam ta taso masa. Kuma wannan baya hana in an yi addu'ar ta shafe shi, baya hanawa tunda dai ya halarci karatu. Allah madaukaki yana kallo, ba wai duk wanda ya tashi ya fita ba, kawai kin karatun ne yasa ya fita ba. Akwai larura an kira shi a gida, yana zai je sallamin mutane gida yadda za a karya, yana jin fitsari, yana jin abubuwa bukata. Kar a yi mutane mummunan zato dan mutum ana karatu ya fita, amma kuma ba lallai bane sai ya tsaya har ƙarshe. Amma in ya tsaya har ƙarshen akwai alheri kuma a ciki, domin ba abin da ya rasa a cikin karatun, wannan shine babban abu. To shikenan, ina jin mun gama ko sallallahu alaihi wasallam ko tana bukatar ya faɗa ne ita ma, to a shikenan sai mu rabu da mutane, sai mu yi wannan zancen da to. Assalamu alaikum.